أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. بيان بني إسرائيل سنبوتا وطن مريكي النبي موسى ياي فيشي ياجي فد ألنا يا كام غاشن جيمون طن قوانسا نغاشن كان طن قوانسا ينا جا dan uwa yana roƙonsa yana jawo tausayin sa, karka kunyata ni, karka mai da ni abin dariya, makiyasu mini dariya, wallahi mutanen ne sun yi kusan ma su kashe ni. To duk dai annabi Musa ya roƙa musu Allah, rabbik firli wal akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. To wannan magana ta wuce kenan. To bayan komai yayi daidai, su waɗanda suka bautawa ƴan maraki, Ubangiji ya saukar da hukuncin su. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. توبا الناس شيني سكشي جوننسو واند يبوتا تم ريكي واند يبوتا مصبه كشي شي كسي الله يكامو سدوه باسا غنين جونا تكو يبايا فاتا سي أكا مويا واند يبوتا تم ريكي تاكا كشي دبي أتكي واند سكبوتا تم ريكي دين. تو بايا كومي يازونا حكا سيو بنجي تيتو ka zaɓo mutane 70 daga cikin dangin bani Isra'ila 12 ɗin nan, asbat 12 ɗin nan, ka zaɓo guda 70, wato 6 a cikin kowane kowane dangi. Sai suka zama 72, da suka zama 72 sai annabi Musa ya ce to an ce mini 70, gashi kun zama 72, amma ina roƙon kowaɗanne ne za su janye mu samu lissafin yayi daidai, kowanne su sai yaƙi, kowa yaƙi. Sai suka tabbata da 72 ɗin. To sai Kalib da Yusha su suka yadda da magana annabi Musa, suka dakata, sai ya tafi da mutum 70 ɗin. Da ya tafi da mutum 70 ɗin, su kuma sai suka je, da suka ji maganan Musa yana magana da Allah, sai suka ce lan numina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadathumus sa'iqatu wahum yanzurun. Ai ba za mu yadda ba, yadda kake magana da Allah ɗin nan, to mu ma a nuna mana Allah sai mun ga Allah, ba zan in ba haka ba za mu yadda ba, shine ma lan numina, ba za mu yadda ba sai ka nuna mana Allah, hatta nar Allah jarata, sai mun ga iya, sai mun ga Allah ido da ido. Shi annabi Musa alayhi salam abinda ya sa tsawa bata same shi irin ta jalala ba, ya ce rabbi arini anzur ilayka, yayi wa Allah ladabi da sunan Ubangijintaka, rabbi ya Ubangijina arini ka nuna mini mana, anzur ilayka in ga zatinka. Su ko waɗannan da yake ba haka suke ba, sai Ubangiji ya kama zuciyarsu da sunan Kaharu ba da sunan Latifu ba, sai suka ce lan nume laka, ba za mu yadda mu yi imani ba hatta nan Allah jaharatan sai dai an nuna mana Allah mun gaji da ido to daga fadin wannan fa Allah jefa mu tsawa sai suka mutu gaba daya da suka mutu gaba daya sai Annabi Musa ya ce a'a ya ubangiji aini wannan yanzu ya zama abun kunya gare ni ya zama abun fada ka san za ka kashe su ka kashe su tun gaban dangin suna gani mana yanzu in na koma ni ban mutu ba in na koma an ce musu na kawo su wajen Allah ya kashe su kenan koko ni a ya ubangiji wannan ban ji dadin yadda aka yi nan ba waqtara musa qawmu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhatuhumur rajfatu yayin da tsawa ta kama su wanda suka ce lannu mai katanar Allah jaratan din nan falamma akhadhatuhumur rajfatu qala rabbi sai annabi musa ce ya ubangiji na laushi ta halaktahum min qawli wa iyaya wannan halakarwa ni ban ji dadin wannan halakarwa ba bayan na dauko su na zabo su zabe fa ne na kawo maka sannan ka kashe su to ai in laifi ne ma ba wannan ne farkon laifin su ba da kaga dama ai lokacin da suke tare da masu bautan gunki can ma ai da ka halakar da su tare ya zama an yi hukuncin wata kufitin ta Allah tusiban da zai zama minkum khasatan ni kuma lokacin da rabbi arini anzulika da lokacin ai da ka kashe ni a lokacin to ya ubangiji ni kan ban ji dadi ba aya su koma yan uwan su gansu sannan in ka so ka kashe su daga baya rabbi arini anzulika da suka ce da suka fadi haka annabi Musa ya ta roƙon Allah haka ya ta roƙon Allah laushi ta halakta min qawli wa iyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna malai suka ce wannan dai kamar annabi Musa yana magana irin nasukuri na jin dadin maganar Allah irin wannan magana a faɗi da gaban Allah atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna yanzu ubangiji halakar da mu za ka yi da aikin da ba mu muka aikata ba waɗanda suka aikata daban sannan a halakar da mu saboda laifin waɗansu atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka wannan dai jarrabanka ne tudillu biha man tasha kai ne kake wannan duka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha dama jarrabarka ne tudillu biha man tasha kana batar da wanda kaga dama da wannan irin jarraba wa tahdi man tasha kuma kana shiryar da wanda kaga dama da irin wannan jarraba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna quluba bani adama bain asbu'aini min asabi arrahman yuqallibuha kayfa yasha allahumma qallib qulubana ila ta'atik yace dukkan zuciyoyin ɗan adam suna tsakanin yatsun Allah ne Ubangiji guda biyu yana juyar da su yadda ya ga dama Allah muna roƙonka juyar da zuciyoyinmu zuwa ga bautarka idan an nuna wa mutum biyayyar Allah to shikenan ta wajen jamala aka ja shi kenan Ubangiji ya ja shi ta wajen jamala in aka juyar da hankalinsa wajen sabon Allah shi ma jalala ne duk gabaki ɗansa yana hannun Allah ne duk sifofi ne na Allah da jamalar da jalalar duk sifofi ne na Allah a koda gwamnatin mutane in aka rasa ɗaya cikin biyun to gwamnatin ba za ta yi ba ya zama akwai gwamnati tana da komai da komai sojoji da makami ne kawai ba ta da shi to gwamnati ba ta yi ba gwamnati tana da sojoji da makami amma in arziki ne da kayan jin daɗin jama'a ne ba ta da shi to gwamnati ba ta yi ba to dole sai da wannan guda biyun shine ake danganawa Allah jalala da jamala idan Allah ya bude alherinsa ya bude rahamarsa ko shedan sai yayi kusato ya ce ko shi ma dai zai samu saboda abin yayi yawa in ya ga alherin Allah yayi yawa mayyatallahi nasbir rahmatu wala musikalha idan ko jalala ta tashi wato ikon ya tashi to ko yar manzon Allah sai ta ji tsoro sai ka ji manzon Allah da kansa yana cewa ya Fatimatu binta Muhammadin la ughni anki min Allah shay'a jalala kenan to saboda haka kullum mutane mu zauna cikin tsoro saboda jalalar Allah wato ikonsa mu zauna kuma cikin tsammani raja'i saboda jamalarsa sifofinsa kyawawa wanda yake kirari wa kansa yace rahmatihi sabaqan ghadabi rahmata ta riga fushi na domin fushi tsari ne akan wani abu ne ya faru akai fushi amma ita rahma sifar ce da mari yace bismillahi sai ya sa sunansa ar-rahman ar-rahim su ne suka baibaye wannan kamu akai al-maliku din inda jalala take waqtara musa qawmuhu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadhahum rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka malai suna ganin kamar lafazin nan yana da tsauri in hiya illa fitnatuka din nan ba don dai annabi Musa yana cikin fadan Allah cikin sukuri ya faɗi wannan magana ba da abun magana tana da tsauri in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha da sun lura kuwa sai su ga a'a shi ai Musa hikaya yayi da Allah ya ce masa ma ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ula za asri wajid lika rabbi tardi qala fa inna qad fatanna qaumaka to wafatan naka futunan to ai hikaya yayi Allah yayi amfani da lafazin jarraba da fitina to shi mun wasan da yazo maimaita irin wannan sai ya faɗi lafazin da sunan fitina jarraba din in ya illa fitan duka wannan da irin jarraba ce irin taka wani blukum bil sharri wal khair jarraba Allah akwai ta alheri akwai ta sharri wannan jarrabar kace ya Allah ubangiji to dillu ya manta yau kana banda wanda kaga dama da wannan irin jalala taka da jarraba irin taka wata hadika na shi yadda manta sha wanda kaga dama mu dai ba mu da kowa sai kai anta waliyuna ya ubangijinmu kai ne majibincin al'amarinmu da mu din da waɗanda basu zo ba da waɗanda ka kashe din da kowa da kowa da komai ma anta waliyuna kai ne majibincin al'amarinmu faghfir lana ka yafe mana laifinmu ya ubangiji warhamna ka ji tausayinmu ya ubangiji faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen mai jin tausayi ya Allah ubangiji domin dukkan masu yafewa su rahimina din wato nan an zo da an yi amfani da madda guda biyu anta waliyuna faghfir lana warhamna ma'anan ghufranu ya fi laifi a ɓoye shi a kauda shi ya zama kaman babu to rahmatu kuwa sai a kawo kyawawan abu a mai a wurin ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanati an kauda miyagu an mai da wurin gurbin miyagu an cika da kyawawa shine na farko shine ghufran na biyu shine rahama anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa anta kaini khairul ghafirin fi yamma sin ghafara duk masu yafe in sun yafe shikenan sun yafe an kauda fishi ba komai an yafe da kyar za su kawo wani alheri kuma babba lokacin su yi amma Allah in ya yafe din ya yafe babban laifi sai ya kawo babban alheri a gurbin
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون waktuna fi hadhihi ad-dunya hasanatan ya ubangiji bayan kai mana gafara kuma ka ba mu rahama muna roƙonka ka rubuta mana a nan duniya mu ji daɗin zaman duniya wato shine waktuna fi hadhihi ad-dunya hasanatan kamar cewa rabbana atina fi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ne akai amfani da shi anan waktuna ka rubuta mana ka wajabta mana fi hadhihi ad-dunya a cikin rayuwar mu ta duniya hasanatan wa fil akhira haka lahira ma ka rubuta mana kikkiawan abu inna mu dai hudna ilaika mun tuba zuwa gare ka mun dawo zuwa gare ka mun komo zuwa gare ka inna hudna ilai kana sai ubangiji ya amsa Musa yace azabi usibu bihi man asha akwai kira'ar man asa man amila salihan falyusya man asa afaliha domin shi qur'anin da farko babu digo daga baya ne aka yi masa digo saboda man asha'u da man asa'a duk ɗaya ne wajen in ba sa ƴaƴa ba ƴaƴa ba wasali wato shi qur'ani da ka aka karbe shi kuma da ka aka isar da shi daga baya maganar takardu suka shigo da aka karbe shi daga aka bada shi da ka aka haddace shi da ka aka bada shi da ka annabi haka yake karbowa daga jibrilu haka yake ba sahabbansa ba maganar takarda to cikin sahabban akwai masu rubutawa akwai kuma masu haddacewa to sai abin ya tafi da haka har cikin tsawon shekara 23 akwai masu rubutawa akwai masu haddacewa to masu haddacewa su ne akan asali masu rubutawa wani abu ne na maganin mantuwa to da haka da manzo Allah ya bar duniya alaihi salatu wassalam babu qur'ani ya rubuce sai da kowa ya rubuta abin da ya samu ya rubuta amma masu haddace kowa ya haddace abin da ya haddace waɗansu haddace ta kusan karewa waɗansu ta kare kamar Ibn Mas'udin da cikin karatunsa babu qulauzai guda biyun nan cikin qur'aninsa bai shigar da su a cikin nasa ba a lokacin to daga baya da sai na Abubakar ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin sa a cikin yakin da ake yakin ridda lokacin mahaddata sun yi yawa sai aka kashe mahaddata da aka kashe su wajen yakin ridda sai na Umar yace ina baka shawara ya khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bada umurni mu rubuta qur'anin nan mu ajiye shi in ba haka wata ran za a rasa qur'ani irin yau asarar da aka yi mahaddata sun mutu da yawa a wurin yakin nan yawaran irin wannan asarin tana faruwa tana za a nemi Qur'anin a rasa, ka bada umurni a rubuta Qur'ani mu aje saboda kada na baya su rasa Qur'ani. Sai ce tashi ka bani wuri, yanzu irin ka ne za ka kawo irin wannan shawara? Abinda Annabi bai yi ba, bai bada umurni a yi ba, kai ka bi kowa hankali ka ce wai mu rubuta Qur'ani, to ni abinda Annabi bai yi ba, bai umurni a yi ba, ni ba wanda zai sani, tashi ka bani wuri. Yace to ina roƙon Allah wanda ya bude zuciyata ya sa mini wannan ilhama wannan shawara, kai ma ya bude zuciyarka ya sa maka na tafi. To da ya tafi sai sayyidina Abubakar Allah ya bude masa zuciyarsa ya sa masa wannan shawara, a kira mini Umaru. Shawaran nan ta kafa gaskiya ne, ina gaya maka tun lokacin da kake cewa kar aina ce maka huwa khairun wallahi alheri ne, wallahi alheri ne, kaki wallahi yanzu kan na gane ya kamata mu yi haka din. To shikenan sai aka ce to yanzu a cikin marubuta akwai masu cewa wanda zai ce Annabi ya taba sani rubutu, nima ya taba sani rubutu, nima ya taba sani, sun kai wajen 30 da wani abu. To yanzu wane ne zamu kira? Sai aka ce muhimmin mutum ba kamar makwabcinsa saurayin nan zai dubnu sabit balan sarin nan, shi ya kamata a kirawo shi. Aka kira shi aka ce ga shawarar da muka yi, muna so ne a tara Qur'ani a rubuce shi a ajiye shi. Yace a'a, manya abinda Annabi bai ce ayi ba, bai yi ba a zamaninsa, ku a zamanin ku ne za ku yi wannan, da za ku ce mu tattara duwatsun Madina in dauka ya fi mini sauki akan ku sani in aikata abinda Annabi bai sani ba. Suka ce to Allah, muna roƙon Allah da ya bude zuciyoyinmu ya sa mana wannan shawara, kai ma ya bude zuciyarka ya sa maka. Sai ya tashi ya tafi, ya tashi sai ya sake dawo. Ai, ku abinda kuka faɗa nan alheri ne, kamar yadda kuka faɗa nan laifi alheri ne, lallai yin haka din ya fi alheri ne, alheri ne. To sai ya ce wa alheri, alheri din nan sai ya zama auni cikin harkar addini kamar yadda zai zo nan gaba, kai lallai alheri ne, alheri ne. To shikenan sai aka kira taro, dukkan mutumin da ya haddace wani abu na Qur'ani ana kiransa Fadin Abubakar, duk wanda ya rubuta wani abu na Qur'ani ana kiransa Fadin Abubakar. To aka hada shi da mataimaka, aka rubuta Qur'anin nan na asali na farko kenan, aka ajiye shi a Fadin Abubakar. Da Abubakar ya rasu bayan shekara 2 da wata 3 kamun ya rasu ma ya nada Umaru a takarda. To Umar da ya karfi wannan aiki ba nemi Qur'anin ba, da ka ake bada shi kamar yadda asali yake, da ka ake bada shi har yi shekara 10 da wata 6 da kwana 13 shi ma aka kashe shi a masallaci. To Qur'ani sai ya dawo hannun yassa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita Hafsa. Duk cikin matan manzon Allah duka ba wanda ta iya rubutu sai Hafsa ita kadai. Aisha dai akwai karatu, akwai karatu da yawa amma ba ta iya rubutu ba, kamar mijinta take, akwai karatu amma ba ta iya rubutu ba, Hafsa kadai ita iya rubutu cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tana rike da wannan Al-Qur'ani. To zamanin sayyidina Usmanu sai duniya ta riga ta bude da yawa tun zamanin sayyidina Umaru, ko ina da ko ina an samu fatahi Paris, Rome, ko ina da ko ina daular musulunci ta kasaita. To sai ana jayayya wadansu wurare, wannan ya karanta Qur'ani ya ce ni ba haka a karanta ne, wannan ce a'a. To jayayya da tayya sai aka zo aka bashi shawara shi khalifa na uku sayyidina Usmanu, idan baka riski mutanen wuri kaza ba Allah zai saukar musu da azaba suna jayayya cikin Qur'ani, wannan ya karanta, wannan ya karanta daban, wannan ya karanta daban, wannan ya karanta daban. Ya kamata ka rubuta Qur'ani na gwamnati ka aika musu su daina jayayya. In suka ga stamping gwamnati, to shikenan kowa zai sallama a komo kan wannan Qur'ani guda daya. To shine ya kira taro na sahabbai ya ba da shawara, suka ce ai yana da kyau, yana da kyau. To sai aka kira irin na dadin aka kara musu, aka je aka rubuta nuska a wata riwaya, nuska 6, wata riwaya 7, wata riwaya har sun kai 8 ma. To wannan sune aka raba a duniya, a manyan biranen duniya na wannan lokaci aka rabar da su wannan Qur'ani, aka rike daya a Madina, daya kuma yana hannun shi sayyidina Usmanu. To amma duk wannan magana da ake babu ƴaƴa ba wasalifa, ba ƴaƴa ba wasali. A wannan lokaci ne aka kai Fatiha wani gari, mai karatu yana karantawa, ba ƴaƴa ba wasali, sai ce da yazo iyyaka na, da yace bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, ataka bi abdin wa ataka bi saqin, iyyaka sai ce ataka, wa iyyaka ataka bi abdin, iyyaka na'budu hina ataka bi abdin, wa iyyaka nasta'inu wa ataka bi saqin. Sai wani yaro wanda ya san Fatiha ba, ba haka bane ba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, barakallahu fika ya waladi. To haka Qur'ani yake a wannan lokaci. To sai da aka yi shekara, to a zamanin sayyidina Ali akwai Abul Aswad Ad-Duwali, almajirin sa ne. To sai wani balarabe yaji ana karatun Qur'ani ana batawa a cikin suratul Tauba, inna Allaha bari'un minal mushrikina, bai ce wa rasuluhu ba, sai ce wa rasulihi. To sai balarabin kauye ce Allah ba zai faɗi wannan magana ba, a duba maganar da kyau. To daga wasu kuma ana gyara, ana iskal ma iskala, iskal ma iskala, duk abin da zai bada rikici sai masa wasali, duk abin da zai bada rikici sai masa wasali. A wannan zamani kenan aka tattaba kadan kadan. To sai zamanin wajen hijira ta kai shekara 75, to sai Hajjaj ibn Yusuf sai ce kai qur'anin nan ya kamata ai masa aiki sosai, zai shiga hannun ajamawa, in bai masa aiki ba to ba zai yi ba. To sai kira taro na gwamnati gaba daya, aka nemi malamai, ya kamata qur'anin nan ai masa kyaya, ai masa wasali, a yayyanka shi, wato a kasa shi kashi 30, wato juzu'i kenan, izu biyu, kashi 30 din a sa ya kasa shi kashi 60, wato izu kenan, kashi 60 din a sa ya kasa shi nusu da sa ya kasa shi rubu a sa ya kasa shi sumun a sake sa kowane aya biyar a sa masa alaman 5 din nan da ake rubuta na boko, shine yake muke kira sa kumza, sai a sa masa alaman 5, in an zo 10 kuma sai a sa o, shine alaman 10, shine kuri. To da haka a cikin wata 4 malamai suka yi wannan aiki suka gama. To sai suna ce la'natullahi 'ala zaidi fil qur'an, duk wanda ya kara wani abu qur'ani Allah ya la'ance shi. Akwai ma hadisi, duk wanda ya kara wani abu qur'ani Allah ya la'ance shi. To sai aka yi ta wahal da mutane, ana kama mutane ana azabtar da su, sai aka tambaye to kai yanzu wannan mutane in ka je lahira aka kama ka, ya zaka ce in an je lahira, in an magana qur'anin da annabi ya zo da shi akan sa ne musu wannan azaba. To saboda haka yanzu qur'ani yake yadda yake a hannunmu din nan, da ƴaƴan nan, da wasalin nan, da wannan irin rabe-rabe duka an yi ne saboda kiyaye qur'anin, tabbatar da inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizuna. Kaga man asaa ne nan a wata qira'a. To in babu ƴaƴa ba wasali, da man asaa da man asha'u duk ɗaya ne. To saboda haka ne a wata qira'a nan azabi usibu bihi man asaa, to amma qira'ar mu man asha'u, wato azabi Allah yana gayawa annabi Musa, azabi usibu bihi man asha'u, azabata ina yi wa azaba wanda na ga daman yi masa azaba in hana shi shiriya, shine manan azabar. Wai ba mutane wa'annan sun yi ibada, wa'annan sun sabi Allah ko sun yi kafirci, wa'annan sun yi ibada sun yi imani, wa'annan sun yi kafirci, in an je lahira Allah ya azaba wanda ya ga dama ya ba aljanna, wanda ya ga dama ba, a'a wanda aka ga daman za a yi masa gafara, za a bashi aljanna tun daga duniya, za a bashi imani da shiriya, an ga daman shigar da shi aljanna kenan, za a bashi ni'ima. Wanda aka dama za a zabta da shi tun daga duniya ne, za a sa masa kin shiriya da kafircewa har ya mutu yana kai, to Allah ya ga daman zai masa azaba din kenan, manansa azabi usiwi man asha wa rahmati, amma rahmata wasi'at kulli shay'in, rahmata ta yi komai har iblis sai ya matso kenan, tunda rahmar Allah ta yi komai na cikin rahmar Allah a zaman duniya, iblis sai ya matso, tunda shi ma wani abu ne daga cikin komai din, da ya matso sai ya ji an yi kora. ورامت يزد كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ذر ربوتات وجفتات الاهرة تزمت هذرك داما كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وتجن دار دنيا نقوى دقواني ان انجي الاهرة نزي زمن مؤمنين كتي تسي الله يزد فسأكتبها للذين يتقون وانا الرحمة تايلو تكومي دقومي الدنيا اما الاهرة زم وجفتات وما سطورن الله سيشتن يجابا رشبا يطورن الله فذاتوا يتقون ويؤتون الزكاة شيكنان يهودو دا نصارى سي suka matso suka ce ai suna jin tsoron Allah, sun gaskata annabawan Allah wadansu, sun gaskata littafin Allah wadansu, sun gaskata lahira wadansu, kuma suna yin zakka, saboda haka duk da suke a cikin wannan rahama ta lahira. فذاتوا الذين يتقون ويؤتون الزكاة sai Allah ce والذين هم بآياتنا يؤمنون, sai suka ce ai mu kenan, an mun yi imani da ayoyin da aka saukar Musa, haka wanda aka saukar Isa in ji nasara. Sai kaga allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya, sai a kore su aka tabbatar da wannan al'umma kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas,
allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأظهروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كما هو شيء مغنى القرآن دمكي cewa ga yadda ya sha hannaye daban-daban har bayan hijira ta kai 75 ma aka yi waɗansu aikace-aikace na yin ɗigo da wasali da rarrabawa, kar mutane su yi tsammanin ko an taimaki Allah ne ko an masa gyara ne, a'a, wannan wani abu ne wanda ya shafe mu, kamar ai hanya ne a gama komai da komai ba sa mil ba, in an sa mil sannan aka kakkafa mil ɗin ko ba a rubuta ba. To, ka kana iya kirga mil ɗin ko ba a rubuta ba, ka ce mun wuce guda kaza kenan, ko ba a ƙara hanyar ba, ba a rige ba, amma wani bayani ne wanda ya shafe ka kai mai tafiya aka yi wa. Sannan kuma in an rubuta mil ɗin har yanzu an ƙara wani abu wanda zai baka bayani, sauranmu mil kaza kenan, mun ci mil kaza. Kuma in an je gaba sai a sa signboard a ce daga wannan wuri zuwa wannan wuri, to za a shiga ƙasa wuri kaza kenan, kuma daga nan zuwa wuri kaza mil kaza ko kilo kaza, a sa signboard a faɗi gaba a faɗi baya na maganin miloli, duk da ya shafi masu tafiya ne bai ƙara hanyar ba, bai rage ta ba. Shi Qur'ani yana nan, ko an rubuta yana nan, ko ba a rubuta ba yana nan, ko an yi wasali ko an yi yaya ko ba yi ba yana nan. Dama kirarin mu da ake mana kenan, wai mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, littafin mu a zuciyar mu yake, ana jiluhum fi sudurihim, littafin mu a zuciyar mu yake, dama littafin a zuciyar shi Al-Qur'ani. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya, wato waɗanda Allah ya yalwata musu rahama din, wanda Allah ya wajabta musu rahama duniya da lahira din, ba duniya kadai ba, a duniya kam kowa da kowa ne, amma a lahira sai allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyya, sai waɗanda suke bin wannan manzo ar-rasulan nabiyya, wannan manzo wanda aka aiko shi daga Allah, an gabatar da rasul, alhali nubuwa ita ce asali, rasulu ya zo ya biyo bayan nubuwa. Kullu rasulin nabiyyun wala aksa, kowane mursali annabi ne, amma ba kowane annabi ne mursali ba, kamar yadda zaka ce kowane mumini musulmi ne, amma ba kowane musulmi ne mumini ba. To manansa allazina yattabi'una ar-rasula, masu bin wannan babban manzo daga Allah wanda Allah ya aiko shi, ar-rasulan nabiyya, annabiya, annabi mai bada mai baiwa mutane labari daga Allah, mai baiwa mutane labari daga Allah. To ce nabiyul lumi din nan, kamar sunansa ne tuntuni ma, annabiyul lumi sunansa ne, annabi wanda yadda aka aife shi haka yake, malami bai taba kama hannunsa ya nuna masa yadda ake rubutu ba, malami bai taba nuna masa bakinsa duba ga yadda ake karatu ba, a yadda mahaifiyarsa ta aife shi haka yake har ya girma, shine manansa annabiyul ummi. Wannan kenan. Ubangiji yana gaya mana yana cewa ma kunta wa ma taqutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun, ma kunta dumin qabli min kitabin wala taqutuhu bi yaminik, kaman al-qur'ani yazo wa manzon Allah ba a taba jin sa yana wani karatu ba, ba a taba gani kun malami tattare da shi ba, yazo yana bada waɗannan labari filla 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 tafsilan li kulli shay, anya wannan mutum in ba Allah ne ya aiko shi ba ina samu wannan ilimomi duka, dole a yadda Allah ne ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ne yanzu dai a duniya duk mutumin da yake da hankali, duk mutumin da yake da ilimi, ya tabbata annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Don ba yadda za a samu wani mutum a ce masa farfeso amma bai iya rubutu ba, akwai shi bai iya rubutu ba, ko bai taba zuwa makaranta ko primary ko ya fi zuwa farkon. To bai taba zuwa ba, kuma har ya zan farfeso din nan ya tara digiri da yawa amma bai iya rubutu ba har yanzu, ko ABCD ba ya rubutawa, akwai shi. To ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin da ba taba samun wani wanda ya bada labari irin wannan ba, ba shakka, babu kaulani, babu taraddudun, babu ida an ce kaza kuma an koma an ce kaza, a'a, magana filla filla, in maganan Allah ya tasan mai yayi ta filla filla fiye da yadda kowane annabi ya bada bayani, in maganan tarihin annabawa ya bayar filla 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 yadda yake fiye da yadda yake rubuta cikin kowane littafi, duk abinda manzo Allah yake faɗi na ilimi, haka hukunce hukunce, haka shari'o'insa, komi yanzu sai an koma irin shari'arsa ne ake jin daɗin sa, kai wannan mutum in ba Allah ya aiko shi ba ina ya samu wannan ilimi mai ban mamaki sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya duk duniya ta sani Allah ya aiko ne, kuwa duk duniya ta sani musulunci shi kadai ne addinin gaskiya wanda ba a soke ba. Kowa ya sani yau littafin Allah wanda yake hannun duniya a yanzu, wanda yake akan gadon mulki, shine Alkur'ani. Kowa ya san haka. Amma in kaga mutum bai shiga musulunci ba, ko dai shi bai san komai ba na duniya, bai san ilimi ba na duniya, bai san tarihin duniya ba, bai san komai ba, ko kuma a'a ya sani, amma in ya shiga musulunci za a tube shi daga abin da yake hannunsa, ko harkar siyasa, ko harkar mulki, ko harkar kamfanoni, ko dangi, ko wani abu dai maslaha dai, amma ba gaskiya ba. Gaskiya ga an tabbata gaskiya na tare da Annabi Muhammadu, tana tare da Qur'ani, tana tare da Islam. Kowa ya san haka. Kowa sai dai larura. To larura kuma an san harkokin siyasa yadda suke. Kowa ba abin da yake so illa ai masa siyasar sa, kar ai masa siyasar wani wanda baya so. To saboda haka ne yanzu kowa ya san Allah ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya, waɗannan waɗanda suke bin wannan babban manzo annabi wanda yadda uwarsa ta haife shi haka yake. Malaman ma'arifa suna cewa haka ne, kuma har yanzu ai kirarin sa din a ce masa al-ummiyyu din ana dangana shi zuwa ga ummu. Ummu din nan shine aslu, wato yadda zaka ce fatiyatu ummul kitabi, yadda kake cewa makkatu ummul qura, yadda kake cewa kowane abu asalin sa ummu. To manzo Allah shine ummul kainati, dukkan halitta daga gare shi shine kwayar dirar da dukkan halitta gabaki daya shine ummul kainati. To ummiyun ne shi ta wancan hange na arifai, ummiyun ne shi ta wannan hange na masu luga. Annabi al-lumi allazi yajidunahu maktuban, indai malamai ne ai sun samu wannan annabi ummi yana rubuce a cikin littattafan su. Duk wanda yake cewa yana da littafi daga Allah, to Muhammadu yana rubuce a cikin littafin. Allah ya bashi labari a cikin littafin Muhammadu yana nan annabi al-lumi, annabin da bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, don bai karatu wajen malamai ba, bai koyi rubutu wajen masu rubutu ba, annabi al-lumi. Haka yake rubuce. Yajiduna maktuban indahum fit tawrat wal injili, sunansa yana rubuce a wurinsa cikin at-taura na Yahudawa, yana rubuce a cikin injila na Nasara. Sunan manzo Allah yana rubuce da garin da za a aike shi, da kamannin garin, cewa inda za a aike shi wani gari ne mai yawan duwatsu, inda za a aike shi ko wani gari ne mai yawan, inda zai zamani ko wani gari ne mai yawan dibinai, ga yadda kamanninsa yake, ga yadda kamanninsa, duk yana rubuce. Malaman Yahuda wanda suka musulunta suna cewa, kamar Abdullahi ibn Salam yana cewa, ni na fi sanin Muhammadu akan ɗana, dan in matata ta yi ciki abinda za ta haifa ɗana ne, amma ban san wani iri ne ba, ko namiji, ko mace, ko dogo, ko gajere, ko kamanninsa ya yake. Amma Muhammadu tun ba a haife shi ba na san yadda yake, na karanta. Saboda haka kowa ya san, duk malami in a cikin Yahudawa yake, inda yana littafin Allah a hannunsa, sauran littafin Allah a hannunsa, to ya san Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma ya san labarinsa, kuma ya san labarin Qur'aninsa, kuma ya san labarin addininsa. Haka kuma wanda yake da littafin Nasara a cikin addinin Nasara, injila, wato sabon alkawari da tsohon alkawari, duka akwai Muhammadu a rubuce a ciki. Saboda haka ne ma har yanzu waɗansu daga cikinsu suna jiran Ruhu Mai Tsarki zai zo, domin Yesu ya ba da labari Ruhu Mai Tsarki yana zuwa. Wai kala Isa ibn Maryam, ya bani Isra'ila, inni rasulun alaikum musaddiqan lima bayna yadayya min tawrat wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmadu, ina muku al-bishr, akwai wani babban manzo sunansa Annabi Ahmadu zai zo a bayana. To suna jiran Ruhu Mai Tsarki zai zo nan gaba. Shi Muhammadu din nan wanda Annabi Isa ya ba da labari, shine wannan Muhammadun, ba wani Muhammadu gaba ba, shine wanda Annabi al-lumi. Yajidunahu maktuban indahum, za su same su malaman Yahudu da malaman Nasara, maktuban inda yana rubuce a wurinsu, fit taurati a cikin tsohon alkawari, wato littafin Annabi Musa, wal injili a cikin sabon alkawari, littafin annabi Isa, da addinin nasa da al'ummarsa, da littafin nasa da zatinsa, duk suna rubuce a wurin wannan littattafai. Yajiduna maktuban inda fitar da injil, yamuruhum bil ma'rufi, yana rubuce a cikin littafin ga yadda zatinsa yake, ga yadda kamannin idonsa yake, ga yadda kamannin tsawonsa yake, ga yadda kamannin fatar jikinsa take, ga garin da za a haife shi, ga kuma kamannin garin, ga garin da zai yi zamani, ga kamannin garin, ga yadda zai zo ya faɗi. Yamuruhum bil ma'rufi, zai umurci mutanensa da aikata ayyuka masu kyau. Aiki mai kyau, wato magana mai kyau, aiki mai kyau shine dan adam ya sani, domin shine sha'aninsa. Amma aiki mai muni dan adam bai san shi ba, don ba sha'aninsa bane, shi muhallin kamara ne. Saboda haka maru duk abu mai kyau, duk duniya kowa ya san gaskiya tana da kyau, ko kafiri ko musulmi, maruf ne. Kowa ya san ƙarya ba kyau, munkar ne, abu ne wanda ba a san shi ba cikin al'ada mai kyau. Kowa ya san amana tana da kyau, kowa ya san ha'inci ba kyau, kowa ya san tausayi na da kyau, kowa ya san taurin zuciya da azurtar da mutane ba shi da kyau. Haka ne zaka kirga abubuwa masu kyau duka kowa ya san su ko bai yi karatu ba. Sai an je neman bayanin tafsili ne za a gane, amma sanin ma'ruf da sanin munkar wato da sauri to kowa ya sani, don al'ada ce ta dan adam. To ya murhum bil ma'rufi zai umurce su da abubuwa masu kyau, wayanhehum anil munkari kuma zai zo ya hana mutane aikata munanan abubuwa da fadin munanan abubuwa. Domin al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wa yuhillu lahumu at-tayyibati kuma zai zo ya halatta musu abubuwa masu dadi halaltattu. Wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha kuma zai zo ya haramta musu miyagun abubuwa haramtattu. To waɗannan ma'aunai ya murgun bil ma'rufi wa yanhum anil munkari wa yuhillu lahumu at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'itha faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarahu. Wannan abubuwa guda shida to sune ma'aunin addini da za a ƙaro nan gaba shekara 10,000 Qur'anin da yake hannun mu ne ya ishe mu. Kowane abu yazo muna da ma'aunin sa, kowane abu yazo cin ma'rufin ne ko munkarin ne zamu gane. Misali wai yaga ana shan wadansu kwalabi, ana balle wadansu kwalabi ana sha, wannan bayan kwalban an rubuta Fanta, wannan bayan kwalban an rubuta Sita, sai zo tambaye algawa ta malam muna ganin wasu kwalabi ana barewa ana sha, mu sha halal ne ko haramun ne? Mallam ce ban sani ba, ku kawo mu jarraba mu gani. Sai aka kawo kwalaba da aka rubuta Fanta da wanda aka rubuta Sita, sai a kirawo mutane ko yara ko samari, haka bude wannan ka sha, bude wannan ka sha. Sai aka bude wanda ya sha Fanta hankalinsa garau yace a karo, wanda ya sha Sita sai aka hankalinsa ya juye yana fadin abin da bai niyya ba, yana aikata abin da bai niyya ba. Mallam ce to wannan khairun dayibun ne, wannan sharrun khabithun ne. Yanzu na gane. Sai kuma kaga ya gane Fanta khairun ne, dayibun ne, mai dadi ne, kuma shansa alheri ne don wanda ya sha ya karo kuma hankalinsa bai juye ba. Wannan kuwa sharrun ne don ya fidda hankalin mutumin, kuma khabithun ne, mai muni tunda ya mai da shi mahaukaci, to bace kuma a karo ba. To wannan hukunta masa halal, wannan akwai hukunta masa haram a cikin musulunci. Maskar kasiruhu fa qalilu haram. Kuma misali sai a kawo ganyen shayi da ganyen taba. Algawa ta wannan muna ganin wasu suna jika wani ganye da wani abu fari kaman gishiri haka suna sha, waɗansu kuma suna shan wani ganye suna haɗawa da kanwa suna sha. Ba mu sani ba, kar mu yi abin da ba izini. Yaya abin yake? Mallam ce ban sani ba. Ku kawo ganyayen guda biyu da abubuwan, a kawo ganyen taba da sukari, a kawo ganyen taba da kanwa, a kawo ganyen shayi da sukari, a ce to a kawo duk a dafa su. Ganyen taban nan a dafa tare da kanwa, ganyen sukarin nan, ganyen shayin nan a dafa tare da sukari. To kowanne a juya kofi ɗaya a ba mutum biyu su sha. Wanda ya sha ganyen shayi me zai ce? A ƙaro. Wanda ya sha kofi na ganyen taba da kanwa fa? Ai amai zai yi ta yi sai ya kusa mutuwa. Ai taba tafi giya muni. Ai kofin zaka sha kwalba guda na giya ka zauna lafiya sai dai sambatu da maganan banza. Amma ai kofi ɗan ƙanƙani na taba in ka sha ba kwana lafiya. To mallam iya ga ana amai, ana gudawa, ana amai, ana wuce. Ko wannan sharrun ne, khabithun ne, haramun ne a musulunci. Wannan kuma khairun ne, tayyibun ne, yana dadi a musulunci. Kaga hukuncin su kenan. Haka za a rika tafiya. Kuma sai ka zo ka ce a raga ba ta mallam mun zo mun samu waɗansu mutane sun taru a masallaci, su ba roƙon ruwa suke yi ba, su ba takara suke yi ba, su ba wani abu suke yi, sun taru kawai suna yin wani abu na wani addu'a ko menene abu, mun ba mu taɓa gani ba. Ko halal ne ko haram ne ban sani ba. Mallam ce ku kai ni wurin su in je in gani. Da mallam yazo ya ga sun yi sallar magariba, sun yi alwala, sun yi sallar magariba, sai suka yi da'ira haka, sai suka yi baki da gaje a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duk suka amsa bismillahir rahmanir rahim, suka karanta fatiha gaba da, sai suka astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa, suka yi da yawa, suka kawo ni salatin annabi suka yi da yawa, suka yi la ilaha illa huwa da yawa, suka kasa da wani salatin annabi da yawa, suka karanta fatiha suka yi addu'a. Mallam yace wannan abu lalle kan ba mu san shi ba, mu ne ba mu san shi, amma ma'rufun ne inda Allah, domin ba musulmin da zai ce a'udhu billahi munkarun ne, ba wanda zai ce bismillahir rahmanir rahim munkarun ne, ba wanda zai ce fatiha munkarun ne, ba wanda zai ce astaghfirullah munkarun ne, ba wanda zai ce salati munkarun ne, ba wanda zai ce la ilaha illa munkarun ne. Duk wannan ma'rufun ne shar'an, ko da yake mu ba mu san shi ba, amma wurin Allah sananne ne. To har ga wata tunda kai ma baka sani ba, mu zamu kore su. A wa man allazi mamana masajid Allah yuzkaru fihi ismuhu wa sa'i fi kharabiya, ai Allah ya haramta a kori mai zikirin Allah masallacin Allah. Duk wanda ya kori mai zikirin Allah masallacin Allah ya fi kowa zalunci, inji Allah. To ga ta nan mu yi alai zikirin, ai dole ba zikiri suke a ɗakin Allah ba? Ai zikiri dama an gina masallaci don zikiri da sallah ne, dole a bar su. Ai an kore su a rushe masallacin kenan. Sai aka bar su. Kika sai aka jakatar da waɗansu ko sun yi sallah sun dauki lasfika, suna zagin masu tariƙa, suna zagin tariƙa. Sai aka jaka mallan yau ko mun je mun gano waɗansu. Ya suke yi mu je a kai ni je in gano. Sai je ga kaman jiya. Yaji yaga an yi sallah, an gama komai sai an dauki lasfika, ana zagin Sayyid Abdul Qadir Jilani, waliyin Allah jikan manzon Allah. Ana zagin Shehu Tijjani, jikan waliyin Allah jikan manzon Allah. Ana zagin tariƙa, wanda mun nake son tariƙa. Istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah malaka a'udhu billahi, wannan ai zagin annabi ne, don a cikin salati akwai sunan annabi, kuma a cikin la ilaha illallah akwai sunan Allah. Ai wannan zagin Allah ne, wannan munkarun ne. Ai wannan abu ko a juji aka yi shi, ko a bayan daki aka yi, ai sabon Allah ne. Balle a masallaci a zagi Allah, a zagi Allahumma, a zagi salli ala sayyidina Muhammadin, a zagi Sayyid Abdul Qadir Jilani, wanda shehu dan hodu hakka sai ta albarkacin sa yake cewa yake ci kai, wannan munkarun ne. To kowane abu ta wannan ma'auni ake auna shi a musulunci. Misali kaman a ce wannan lantarki da muke, wannan lantarki babu shi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda haka mu bamu yadda aka mana shi a masallaci ba. A ga malamai cire sai mu ce shin sa lantarkin kam khairun ne ko sharrun ne, don muna da ma'auni khairun ko sharrun. Sa lantarki a masallaci alheri ne ko sharri ne? A ce alheri ne mana, in duhu yayi zai haska mutane masu karatu da masu ganin juna da masu ganin abin da suke so, da abin da ai alheri ne. To a bar shi tunda alheri ne. Haka fanka, haka telefon, haka duk abin da aka kawo sai ka auna gari, shin alheri ne ko sharri ne? In ya zama alheri ne amma zai cuci waɗansu, to sai a dakatar da shi. Alheri ne amma zai cuci waɗansu. Misali kamar zina, a wurin waɗansu alheri ne su. Matar tana neman miji ta rasa, namiji ya neman mace ya rasa, kaga su taru su yi zinan nan, a wurin su alherin su ne amma sun cuci waɗansu. Domin ita matar an ɓata sunan danginta, mazinaciya, ƴar mazinata. Shi namijin an ɓata sunansa, mazinaci ɗan mutanen banza. In an samu ɗa a tsakani, to za a je a kashe shi ne ba laifinsa, a ce shege ne. Kaga an cuci waɗansu kenan. Su dai sun ji daɗi, amma za su cuci wasu jama'a ne, saboda haka aka hana wannan jin daɗin. To haka ake auna musulunci da wannan ma'auni guda shida: khairun, ma'rufun, tayyibun. Wannan ko munkarun, khabisun, sharrun. Da haka ake aunawa. To kowane abu in ya zo sai a auna shi, kuma malamai za a nema su auna. Kar a yi faɗa akan launi akai shari'a wajen makaho. Wannan abu fari ne ko baki ne, amma mu je wajen alƙali makaho ya raba mana wannan, wannan ba adalci bane. Ma abu mai kauri ko kankani shi ake kai wajen malam makaho ya shafa shi, a wannan babba ne, wannan kankani ne, amma ba fari ko baki ba. Inna Allaha ya'muruka an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana ba mu umurni dole kowace amana mu kaiwa masu ita. In matarka za ta aihu ne, to kar ka kai makaniki, kai mataniti. In motarka ta ɓaci, kar ka yi mataniti, kai makaniki. Kowane ba kai shi inda za a yi shi. In magana sojoji ne wajen sojoji, in na sarakuna ne wajen sarakuna, in na alƙalai ne wajen alƙalai, in na malamai ne wajen malamai, ma kowa da abin da ya karanta, kowa da subject da ya ƙure a kai, to shi ake neman sa kai. In ana son zaman lafiya, in ana son gaskiya, in ana son adalci, kowa da abin da ya karanta. Ba wanda ya sa alƙalami ya soke sa tsara guda cikin alƙur'ani sai gangaren. Lokacin da ake rubutun alƙur'anai ana sayarwa, lokacin da ba daɗi, in an saya wajen mu ake kawowa mu duba, in an saya mu duba, in za a saya mu duba, a ciki za ka samu muna sussoke waɗansu. In mutum zai saya sai ya kawo mana mu duba, ƙur'anin nan yana da kyau za mu saya, ko in ya riga sai to a gyaggyara mini. To za ka gangarin ya sa alƙalami ya soke sa tsira guda, duk duniya ba wanda ya sai soke sa tsiran nan ya zauna lafiya, sai shi kaɗai. In ya soke kuma duk ƙur'anin duniya ka buɗe ba ka samu wannan tsiran da ya soke, babu ita. Domin sana'a sake. Ko duk duniya ba wanda za a karanta masa hadisin manzon Allah sai da ce ƙarya ne, sai muhaddisi, sai malamin hadisi. Shi kadai zai ce wannan ƙarya kai wannan hadisin sa bane, to sai malamin hadisi. Malamin Qur'ani bai isa ba, in ba hanyar sa bane. Malamin furu'a bai isa ba, malamin tauhidi bai isa ba, malamin tafsiri bai isa ba, sai don ba fanni sa bane. Shi kadai zai soke hadisi ce wannan annabi bai faɗa ba, ƙarya kai masa, kuma a zauna lafiya. To kowa da irin fannin sa. In ana son zaman lafiya, ko waɗanne a basu da fannin su. Abin da yasa ba a zaman lafiya yanzu, abin da yafi komai ƙarfi a duniya da lahira addini yanzu, sai kowa ce ya iya shari'a, kowa bai iya ba sai alƙalai, likitanci kowa bai iya ba sai likitoci, direba kowa bai iya ba sai direbobi, amma addini yau kowa malami ne, zai bada fatawa. To abin da ya kawo rashin zaman lafiya kenan. To ya kamata ai adalci, kowane abu a mai da shi wurin masu. In mutum ya gaya maka magana a cikin addini ka ce hanyar ka ne, in ya magana cikin ɗariƙa ka ce kai malamin ɗariƙa ne ko almajirin ɗariƙa ne, ya ce a to kai magana don ba hanyar ka bane, ba hanyar ka bane. iya magana cikin kowane abu ka tambaye shi hanyar ka ne ka san hanyar iya faɗa naji a wurin wane to wane wani irin wane ne ya san abin in bai sani ba bai sani ba in kana so ka gane kuɗin nan najabu ne ko mai kyau ne wajen masu aikin banki za ka kai ba wajen masu sai da muruci masu sai da aya da kaji ba to wannan shi ya kamata a yi don a samu zaman lafiya a samu adalci فذاكتب على الذين الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدون مكتوبا ذا سام النبي ينا ربوچه مكتوبا عندهم ينا ربوچه في التوراة في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث على عربي خبيث ده ابين ده ري بايا سو خبيث سنن العربي saboda haka ba za ka ga qur'ani an hana cin kashi ba ko a hadisi an hana cin kashi ba ko ba cin kashi dan adam bai sai cin kashi mutum saboda haka khabis ne ba a so to a cikin wannan akwai wani abu wanda zai zama khabisun a wurin wadansu dayyibun a wurin wadansu to sai shari'a ta duba ta ga shin wannan abu wadannan in sun ji dadin sa zai cuce wadannan ko ba zai cuce su ba a ba zai cuce su kenan a bar musu misalin daddawa kaga muna cin daddawa ga wari ga muni ko to wani zai iya cin daddawa wani ba zai iya ba sai ta cuce shi to shin kam tun in mun ci daddawa me zai same shi ba komi to a bar mai ita dayyibun ne ba khabisun bane ga sharri barkono sharri ne yana sa ciwo yana sa kowane abu amma wadansu suna son sa shin wanda suke cin barkonon nan in sun ci zai cuci wadansu ko ba zai cuce su ba ta bar musu ci khabisun ne amma su dayyibun ne a wurin su to haka shari'a take wannan abu in ka ji dadin zai cuci wani ko ba zai cuci wani ba ba zai cuci wani ba to an bar maka to haka ka'idodi suke tafiya in an barwa kowane abu mai yinsa to sai a zauna lafiya wannan shi ne aka rubuta sunayen annabi da kamanninsa a cikin shari'a a cikin littattafansa yana rubuce ya amuru bil ma'rufi wa yanhi 'anil munkari wa yuhillu at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha kuma yana haramta yanzu kaga macizai dinnan wanda muke jin tsoron su wadansu yanka suke suna ci macizai dinnan wanda kake tsoro wanda nake tsoro ne wanda yanka suke suna ci khabisun da wasu dayibun da wurin su Allah ya bar musu ci kaman dodon gori din ka tantanwa ko dodon kodi wannan suna ci an bar musu su je su tunda tunda dayibun ne su a wurin su mu khabisun da wurin masu dayibun ne wurin su so angulu ana ci khabisun ne mu a wurin mu tunda wasu je dayibun ne su ci to haka musulunci yake tafiya da harkokin sa in abu mai dadi ne a wurin ka amma ba dadi a wurin wani ba zai cuci wani ba to sai shari'a ta bari wanda yake da dadi ne a wurin sa in ba zai cuci wani ba an bar masa wa yadu anu israhum annabin nan zai saukar musu da nauye-nauye shari'o'in mutan da masu nauyi to shi shari'arsa za ta zo da sauki zai zamanin da shari'ar kisan kai ba wata magana an yi kisan kai sai ramuwa kawai amma mun shari'ar mu sai ta zo da cewa in kana so a rama maka kana da dama in kana so a baka diyya dukiya kana da dama in kana so ka yafe wa mutumin kai ma Allah ya yafe maka kana da dama ta amma shari'ar da babu dama sai a kashe kawai to irinsu kamar misalin ba da rubuwa cikin zakka kawai yanki riga in ta taba najisa da sauransu abubuwa masu wuya da irin na shari'an zamanin da to shari'an nabi za ta sauke abun saboda haka yake cewa bu'istu bil hanafiyyati samha Allah ya aika da addini irin na annabi Ibrahim mai sauki wa yadunu israhum wa laqalal allati kanat alaihim kuma zai saukar musu da dukkan kowane matsuwa domin matsuwa sai ya zama mutum kaman kukumi aka daure a wuyansa to dukkan matsuwa da wahaloli cewa in kun samu wahala a wurin tafiya ku yi kasaru ku sha ruwa cikin azumi an sauke muku kuma in ku rasa abinci kun nemi duk hanyoyin da za ku ci abinci kun rasa shikenan an yarda ku ci mushe in ka kasa yin sallah sai ka yi a zaune in ka kasa yi a zaune ka kwanta ma ka yi a kwance duk an yarda alhali ku mai lafiya in yi sallah a zaune ma ta bashi wallafa in yi ta kwance to irin wannan duka abubuwa masu wuya duk Allah ya sauke a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wannan abu suna rubuce a cikin at-taura da injila وَيَذَرُونَ مِثْلَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ أَمَّا لَوْكَتِنْ دَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَيَّنَ دُكَّان يَهُودَا وَنْدَ سُكَايْ إِيمَانِي دَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ دُكَّان نَصَارَى دَ سُكَايْ إِيمَانِي دَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ دُكَّان صَابِئَا وَنْدَ سُكَايْ دَ إِيمَانِي دَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ دُكَّان مُشْرِكَاي دَ سُكَايْ إِيمَانِي دَ أَنَّهُ مُحَمَّدٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ سُكَايْ إِيمَانِي وَعَزَّرُوهُ سُكَا دَرَجَنْ تَاشِي سُكَا جِرْمَامَا شِي دُومِنْ دُكْ وَنْدَ أَكَا چِي شُغَبَانْكَا نِي ana so kai koyi da shi to sai da abu biyu tsakanin ku akwai soyayya akwai girmamawa in babu soyayya duk abin da ya faɗa magana to Allah ya rubuta shi in babu girmama to Allah ya rubuta shi to dole ne mu ji annabi muna son sa fiye da yadda muke son rayukan mu to saboda ya zama sharadi na yin koyi da shi mu zama kuma mun gaskata shi sallallahu alaihi wasallam mu girmama shi mu so shi mu girmama shi mu so shi shine zai ba mu damar yin koyi da shi wa azzaruhu wa nasaruhu su wanda suka taimaka masa cikin daukaka addinin sa da yakan makiyarsa su waɗannan jama'an duniya amanu bi azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu wanda suka bi wannan babban haske da aka saukar tare da shi shi annabin sallallahu alaihi wasallama a wani wuri shi ma an ce mana saukar da shi aka yi shi kuma annuri ne yadda aka saukar da alqur'ani yana cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an katir qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin hakika babban annuri ya zo muku daga Allah tare da littafi mai yin bayani a surar baya kuma yana cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annuri ne wanda aka saukar daga Allah alqur'ani annuri ne wanda aka saukar daga Allah saboda haka mu'mini in ya bi alqur'ani ya bi annabi shi ma sai ya zama mai nuri nurum yasdi bayna aydihim bi imanihim ulaika humul muflihun duk wanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka samu babbar rabo Allah ya ba mu babbar rabo nabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sai tambaya kan kallawo daga shehu amin yana tambaya gaskiya ne duk inda za ka kafa gwamnatin musulunci sai an zubar da jini tambaya biye ke da ita
gwamnatin musulunci ba shirya ta don a zubar da jini ba ma'anan gwamnatin musulunci shugaba za a samu musulmi wanda za a yi masa mubaya'a a yankin kasarsa domin ba ta ba samun mutum ya zama sarkin duk duniya gaba ɗaya ba sai su Sulaiman sai su Zulkarnaini sai kuma wancan kafirai guda biyu to a yankin sa yace harkan musulunci zai yi to sai ya masa mubaya'a akan musulunci alal kitabi was sunna in ya kalli wannan mubaya'a to shikenan abu ya tabbata kenan za a yi an kafa gwamnatin musulunci tun daga nan wanda aka nada ya yadda an nada shi akan musulunci an masa mubaya'a akan musulunci shi ko wanda ya mubaya'a ya yadda shi ma ya masa mubaya'a ya dauki igiya ya sa a wuyansa ya bi shi akan musulunci to wannan sai a saurari me yace shi shugaban kasar ko ko khalifan kasar ko ko imam na kasar ko sultan na kasar ko sarki na kasar me zai ce to umurnin da ya bayar duka zai bada umurni cikin harkan musulunci ne ga malamai masu fatawa suna kusa da shi shi kuma ya zama malami to duk abin da zai cikin musulunci zai gudanar ba wai ana nufi a kashe mutane bane annabi har saurau kaɗan zai rasu ya ɗauki bashi wajen bai yahudi da bai kashe shi ba da bashi ne tsakanin sai ya ɗauki bashi wajensa ga sayyidina usman da kuɗi da yawa ga abdulrahman ibn auf da kuɗi da yawa ga sahabbai masu kuɗi da yawa amma duk da haka bashi ya ɗauka wajen bai yahudi bayan rasuwarsa sayyidina ali ya biya bashi ya karɓo rigarsa ta jingina to musulunci bai shirya a kashe mutane wanda duk ba musulmi ba a kashe shi ba haka ne musulunci ba a'a to wannan basalake zai kira mutane duk wanda ba musulmi na kiransa zuwa ga musulunci ta'alu ila kalimati sawa'in bayna bainakum Allah na abuda illa Allah wala nushrika bi shay'an wannan yana da littafi kenan in ba littafi ko ya yi na subu rabbukum alladhi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya yi kullu da kaza 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 to in sun yadda sun musulunta shikenan in ba su musulunta ba sai a ce to illa bi hablin minallahi hablin minannas ku zo a rubuta yarjejeniyoyi na zaman lafiya to sai a rubuta yarjejeniyoyi na zaman lafiya shi yana kan addinin sa shugaban kasa na kan addinin sa musulmin kasa na kan addinin su amma akwai yarjejeniyoyin zaman lafiya yadda in ya karya to ya karya alkawari sai a yake shi in bai karya ba ana zaman lafiya duk wanda ya taba cikin musulmi za a hukunta shi duk wanda ya taba cikin musulmi za a hukunta shi wannan shine gwamnatin musulunci wanda yanzu America da Ingila da kawayenta suka hana duniya yi din nan suka ce ba sai dai komai ba sai wani abu sunansa demokradiya
ina so shehu ya taimaka ya bani addu'a da sauran yan uwa da zamu dinga yi yayin bakin ciki ko tsanani
addu'a da mutum zai rika yi yawan istighfari yawan salatin annabi karatun qur'ani suna yaye bakin ciki
ga sadaka ta tamfanan aba waɗanda suka musulunta fi sabilillah daga malama mai ramusa
Allah ya saka mata
haji ya safiya ungo sun yi tayi ko da naira 60 sadaka amma iyayen ta addu'a
Allah ji kansu Allah
alhamdulillah
Alhamdulillah mun gode wa Allah.
Amin.
Allah ya samu cika da imani. Allah ya kuma mallake iyayenmu da malamanmu. Allah ya saka shi wannan da alheri. Allah ya kiyaye mana addinin mu, ya kiyaye mana imanin mu, ya kiyaye mana mutuncin mu, ya kiyaye mana kasar mu. Allah ya samu zauna lafiya. Allah ya kiyaye mu sharrin makiya, Allah ya kiyaye mu sharrin yahudu da nasara.
Amin.
Albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bamu duniya da lahira. Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira. Albarka ne sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره هي بالله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.